Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalma shi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin. Yau Juma'a 20 ga watan Maris. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Mahmud da kanin labarai.
Ibrahim shugaba Donald Trump ya ce wasu magunguna biyu ciki har da na cutar malaria wato chloroquine na nuna alamun za a yi amfani da su a matsayin makarin cutar coronavirus. Yayin da China ke kokarin kare mutuncin ta idan duniya ta hanyar raba kayayyakin agaji ga kasashen da cutar ta coronavirus ke tafi addaba. Sannan za a ji cewa Sanata Bernie Sanders da ke neman gidan takarar shugaban kasa ta kusan jam'iyyar Democrat layin da zai kan makomar yaki neman zaɓen sa.
Kan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa an samu dan Niger na farko dauke da cutar murar corona.
Haka nan ne Niger ta samu tunanta na farko wanda ya samu kai ne cikin wannan malati ta corona virus.
Za kuma a ji cewa an killace diyar shugaba Buhari da ta dawo daga London
saboda fita uwar gida ba ta nuna wani alama na ba ta da lafiya ba, amma dai saboda fita uwar gida gaban kasa tana da son abinka kuma kariya ce ga kowa.
Za a ji matakan da aka fara daukawa a jihohin Adamawa da Taraba bayan wasu raɗe-raɗi masu nasaba da wannan cutar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari. To amma kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce wasu magunguna biyu suna nuna alamun za su iya zama makarin cutar coronavirus da ta addabi duniya. Yayin wani taron manema labarai da aka yi a jiya Alhamis a fadar White House, shugaban Amurka ya ce maganin cutar malaria da aka fi sani da chloroquine a turance wanda aka dade ana amfani da shi ya nuna sakamako mai kyau a binciken da ake yi na kokarin gano maganin cutar ta COVID-19. Yana mai cewa ba da bata lokaci ba za a gaggauta samar da maganin na chloroquine. A cewar Trump, maganin ya jima bil adama na amfani da shi saboda haka babu fargabar ko zai iya kashe wani. Yana mai kwatanta shi a matsayin maganin da zai iya sauya al'amura. Baya ga maganin na chloroquine, ana kuma ganin haske akan maganin da ake kira remdesivir wanda aka samar da shi domin yaki da cutar Ebola, wanda shi ma Trump ya ce hukumar kula da magunguna da abinci ta FDA Amurka za ta yi nazari akan sa. Sai dai kwamishinan hukumar Dr. Stephen Hahn ya ce akwai bukatar a gwada amfani da magungunan a dakunan bincike kafin a fara amfani da su wajen yakar cutar ta coronavirus. A halin da ake ciki kuma, Afirka ta zamanto nahiyar da take da karancin masu fama da matsalar cutar ta coronavirus, inda adadin mutanen da suka kamu da ita bai wuce ɗaruruwa ba idan aka yi la'akari da jimillar mutum 200,000 da suka kamu da cutar a duniya. Amma jami'an lafiya na fargabar cewa annobar ka iya yin mummunan tasiri a nahiyar, lura da dumbin matsalolin da fannin kiwon lafiyar yankin ke fuskanta. Sana hankali, kasashe akalla 30 ne aka samu ɓullar cutar, waɗanda suka hada da Burkina Faso, Kamaru, Habasha, Najeriya da kuma Senegal, waɗanda ke da adadi mafi yawa a yankin ƙasashen da ke kudu da Sahara. To amma duk da cewa nahiyar ita ke da adadi mafi karanci da aka kwatanta da sauran sassan duniya da aka samu ɓullar cutar, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce akwai buƙatar hukumomi a nahiyar su yi tukin tsaye wajen ganin sun ɗauki matakan daƙile bazuwar cutar. Jami'an lafiya a nahiyar dai sun fi nuna damuwa ne kan yadda yaɗuwar cutar ta coronavirus ka iya dagula lamura a nahiyar, wacce wasu sassan take fama da ɗumbin matsaloli na cututtuka. A wani mataki na kare kimanta idan duniya, China, ƙasar da aka fara samun ɓullar cutar coronavirus, ta ƙaddamar da wani aikin jin ƙai na aikawa ƙasashe da suka fi fama da cutar ta COVID-19, kyallayen rufe fuska, safar hannu da kuma sauran kayayyakin kiwon lafiya. A dai wata kasuwa da ke yankin Wuhan na ƙasar China, cutar ta coronavirus ta fara ɓulla. Da wannan tallafi, ƙasar ta China na fatan al'ummomin duniya za su kalle ta a matsayin ƙasa mai dattaku a cewar ƙwararru, waɗanda wasansu ke ganin wannan tamkar ihu ne bayan hari. domin an zargi hukumomin kasar da kokarin yin rafa-rafa a lokacin da cutar ta fara balla. Wani bincike da aka yi a Birtaniya ya gano cewa da hukumomin kasar sun farga da wuri da an kaucewa yaduwar cutar da kashi 95 cikin 100 tare da dakile bazuwarta a sassan duniya. To amma China ta yi nasarar dakile yaduwar cutar ta COVID-19 bayan da ta garkame wasu birane tare da takaita zirga-zirgar jama'a. Hakan kuma na faruwa ne makonni bayan da ita kanta China ta rika samun tallafi na kayayyakin rufe fuska da kasashen duniya. Amma halin da ake ciki ita take rarraba waɗannan kayayyakin kama daga Asia zuwa nahiyar Turai da kuma kudancin Amurka zuwa Afirka.
Kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda jiya aka samu ɗan ƙasar na farko ɗauke da cutar murar corona mai inkiya COVID-19, wanda don haka wakilinmu a birnin Yamai Salamu Muna Barama ya tuntubi ministan lafiyar ƙasar Dr. Iyasu Idi Mai Nasara, wanda ya ce
haka nan ne Nijar ta samu tunanta na farko wanda ya samu kai ne cikin wannan malati ta coronavirus.
Mutumin wanda ya fito daga wata kasar waje ne ya shigo da shi ko kuma ya ne aka yi ko gano?
To lalle ɗan Nijar ne wanga, yana da shekara 36, yana aiki cikin wata kamfani ta jirga-jirga ta ɗaukan mutane. Su ne masu zuwa Lome, Accra, Burkina Faso. Ya hito ma daga can ne ya zaga wannan ciwon ya same shi.
Ta hanyar ƙasa kenan masu zirga-zirga?
Ya dawo daɗa cikin wannan tsaida da mutane da ake yi da muka ga wannan alamomin da da sai an ka killace shi.
Na'am.
Sai Allah ya sa wannan ciwon ne da an ka cike din kokarin da shi.
Yanzu a yanzu wani irin mataki ne za a iya cewa an dauka a kansa shi da yake shine na farko da aka gano cewa ya harbu da kwayar cutar ta coronavirus?
Mataki na farko da ake nan ka dauka wanda ake mai magani ne. Haka zancan da muke ma yana zamne yana hira.
Ya minista, kun kaddamar da bincike ne akan mutanen da shi wannan mara lafiya ya cutanya da su kafin a gano ita wannan cuta?
Duka ya shigo wannan hanyar tunda ka ga daga ramar mikotel sha biyu na da wannan hanyar ma don allike su. Amma duk wanda ya shigo wannan hanyar an yi mai sal'ani tashin shi ko an wata mai abin matakan da ya kamata ya duka. Tunda ka san ba ya iya cewa duk wanda ya zo duka duba ne sun ka ta shigo a ce a yi kwanfinan su. Amma duk wanda ya zo an auna shi wanda adda zahin jiki an keɓe shi.
To minista, wannan labari ya zo ne a wani lokacin da za a yi sallar juma'a. Shin wani irin jan hankali ne za a yi zuwa ga al'umma dangane da wannan lamari?
To ai kashi bayan mun yi sanarwa yanzu kungiyar addinin musulunci da ta coci sun yi dosanawa su ma yanzu wajen da ake ibada don an soki da sun soki.
Sai dai a yayin da wannan ya tabbata, ita ko hukumar lafiya a jihar Jamagaran ta Nijar ɗin, kamar yadda wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana, ta ƙaryata jita-jitar da aka yi ta yaɗawa a kafafen sada zumunta cewa wasu mutane a kamfanin Soras mai kunshi da wasu 'yan China sun kamu da wannan cutar. Hukumar ta ce gwaje-gwaje sun nuna hakan ba gaskiya ba ne. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud Dalo da ci gaban labaran duniya.
Rahotanni daga nan Amurka na cewa Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont da ke neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat na yin nazari kan burinsa na neman mukamin shugaban kasar bayan da tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya mamaye zaɓukan shararrafe na fidda guni da aka yi a wannan mako. Nasarar da za a iya cewa ta rufe duk wata kafa da Sanders zai iya samun tikitin jam'iyyar. Sai dai kamar yadda bayani ke nunawa, yawa daga cikin magoya bayan Sanders sun yi kememe sun kimi ƙauya, musamman ma a wannan lokaci da duniya ke yaƙar cutar coronavirus. Sanders, wanda ke kwatanta kansa a matsayin ɗan Democrat mai aƙidar gurguzu, ya samu karɓuwa saboda manufofinsa kan fannin kiwon lafiya a Amurka, inda yake muradin samar da tsarin kiwon lafiya da karatun kwaleji kyauta. Wasu tsoffin makusantan shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan su biyu sun kafa sabbin jam'iyyun siyasa. Matakin da ake ganin zai iya yin barazana ga mulkinsa. Jam'iyyun biyu na kokari ne su ɗabbaka abin da suke kira samar da sahihiyar demokradiyya a ƙasar, inda aka saka wa ɗaya daga cikin jam'iyyun suna Deva, wato makari. shugaban wannan jam'iyya Ali Babakar na ɗaya daga cikin tsoffin na halin daman shugaba Erdogan, kuma jam'iyyarsa ta kudura aniyar ganin ta kawo ƙarshen mulkin Erdogan. Baya ga shi akwai tsohon prime minister kasar Ahmed Davutoglu, wanda shi ma zai kalubalanci Erdogan a zaben da za a yi karkashin jam'iyyarsa ta Galacek, wacce take ta tallata yadda tsohon prime minister ya kafa tarihi a matsayin wanda ba a taɓa samun shi da laifin cin hanci da rashawa ba, yayin da ake zargin jam'iyyar Erdogan ta AK da hannu dumu-dumu da laifukan da suka shafi rashawa.
Mahmud bai karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar batun na coronavirus, inda za a ji cewa a wani abu mai kama da salon shugabanci da nuna misali, iyalan shugaban Najeriya sun killace ɗiyarsu da ta dawo daga London inda take karatu, kamar yadda wata sabuwar ka'idar daƙile yaduwar cutar ta tanada, kamar yadda wakilin Umar Faruk Musa ya ci gaba da cewa.
Wannan matakin dai da ƙungiyar shugaban Najeriya ta ɗauka ya samu goyon bayan al'umma da dama, waɗanda suke ganin cewa yanzu doka dai da gida take farawa, kuma ana sa ran sauran 'yan ƙasa za su bi su ɗauki irin wannan matakin. Malam Aliyu Abdullahi shi ne babban jami'in hulɗar jama'a a ofishin ƙungiyar shugaban ƙasa.
Wannan magana haka yake, dalilai kuma da ya sa ta killace ita wannan 'yarta daga dawowa da makaranta, kar a manta akwai shawarwari na ita Ministry of Health da kuma National Disease Center for Control, wanda suka ce akwai kasashe da aka kirga waɗanda idan har ka fito daga wurin to ka killace kanka na kwana 10, kuma ba ta nuna wani alama na ba ta da lafiya ba, amma dai saboda ita uwar gida shugaban ƙasa tana da son a bi doka, kuma kariya ce ga kowa.
Ga dukkan alamu, kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya sun fara bin sahu wajen kiyaye wannan ka'idar, kamar yadda Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana.
Majalisar Koli ta Addinin Musulunci a Najeriya ƙarƙashin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ta ce tana goyon bayan matakan hana yaduwar corona da suka haɗa da kaucewa taruwar ɗimbin jama'a a waje guda. Bayan taron majalisar Abuja, zanta da Hassan Maina kaina, mataimakin babban sakataren majalisar Farfesa Salisu Shehu ya ce za a gudanar da sallar Juma'a a babban masallacin Abuja.
Duk matakan da ake ɗauka na killace waɗanda suka kamu da wannan cuta da kuma kare waɗanda ba su kamu ba, waɗannan matakai ne waɗanda suke kan dolar shari'ar musulunci, don haka wajibi ne musulmi su goyi bayan irin waɗannan matakai. Har izuwa yanzu ɗinnan, wato an misali a mafi yawan garuruwa na Najeriya ba a tabbatar da samuwar ita wannan cuta ba. Za a yi sallar Juma'a a wannan babban masallaci na ƙasa na Abuja, sannan kuma a ko'ina inda dai a je a yi sallar Juma'a. Amma ba mu ga aibin ƙungiyoyi na musulunci da suka ce sun dakatar da sallar Juma'a ba.
Za a jira zuwa sallar Juma'a a gama salatin da za su gudanar da sallar da waɗanda ka iya kasancewa wayan. In za a tuna, shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau ya ce addinin musulunci ya amince da kaucewa duk sassan da ke da barazanar wata cuta.
Inda muke fatan mu je mu samu walwala, mu samu sa'ada, mu samu kwanciyar hankali shine Makka. To Makka na cikin wannan tashin hankali. Wasu kasashe kamar Kuwait, sallar Juma'a da ya gabata sai gashi ladan na ce sallu fi rihalikum, ku yi sallah a gidajenku, ba a zo an sallar Juma'a ba.
Gabanin wannan yanayi da rahoton samun bullar corona a Abuja, ita ma kungiyar Ansaruddin Tijjaniya ta dage taron Maulid din Shehu Ibrahim Inyas da ada za a gudanar a Asabar din nan. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja.
To a gaida Umar Faruk da Nasiru Adamu El-Hikaya. Daga Abuja kuma bari mu kada shiyar Adamawa da Taraba, inda nan ma aka dau wasu matakai saboda wasu jita-jita da suka biyo bayan wasu al'amura, kamar yadda wakilin Ibrahim Abdul Aziz ya ci gaba da cewa.
Dr. Hafiz Muhammad Sa'id, Haidar Center for Islamic Propagation, بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى محمد جمدا تشتا كورونا ده تعذب الدنيا ايو للي wannan bala'i ne mai girma da musiba wacce ke ba kamarta a wannan lokaci da muke ciki, wanda ta yi galaba akan komai, ta daidaita komai, ya zamanto hatta da abin da shafi tattalin arzikin kasashe tana bi tana lalatawa, hada da al'amarin da ya zamanto siyasa da nishadin samari da al'umma da al'ada ta zamantakewa, kuma zai iya nan gaba ta shafi har batun auratayya da zaman tare, tunda yanzu ta fara shafar abubuwan da suka shafi makaranta da sauransu. To wannan lallai bala'i ne babba, tunda muna magana ne ta matakin addini. Addini yana ganin cewa lallai idan aka sami bala'i irin wannan, to kada a ringa zirga-zirga a fita da kasar da bala'in ya faru zuwa kasar da bai faru ba, ko kasar da ya faru ko kasar da bai faru ba zuwa kasar da ya faru. Wannan abu ne wanda yake na hankali da aka dauka a duniya, kuma ya yi daidai da abin da addini ya ce. Kuma dukkan wata cuta da muke gani, lallai cuta halitta ce ta Ubangiji, kwayoyin halitta ne, kuma basu gar Ubangiji ba. Amma Ubangijin nan subhanahu wa ta'ala yana son mu nisanci sabo mai yawa ta istighfari, domin ya yafe mana istighfari mai yawa da salatin annabi abin jarrabawa ne a addini, wanda yake wajen kashe bala'o'i da saukar da ni'ima da maganin cututtuka.
Daukan wannan mataki na mako zuwa ne, yayin da gwamnatin jihar Adama ke ba da sanarwar rufe makarantu da kuma musanta rahotannin cewa an samu bullar kwayar cutar a wata makaranta da ke jihar. Farfesa Abdullahi Isa, da ke zama kwamishinan kiwon lafiya na jihar, ya kai karin haske game da halin da ake ciki a yanzu.
Akasarin gaskiya COVID-19 ba a same ta a jihar Adamawa ba. Abun da ke faruwa, yara ne suka je makaranta ba su da lafiya, which is normal yana faruwa da yaro wani lokaci zai iya je makaranta bai da lafiya, ko dan zazzabisa ko malaria yana damusa ko mura. Mutane suka dauka coronavirus ne. Muka yi bincike muka gane cewa ba coronavirus bane yake damun wannan yaro. Muka fadakarwa jama'a cewa kar kowa ya tsorata, yaran nan su ci gaba da zuwa makarantar su a ranar ta yau, a karasa sauran yaran a kai su asibiti.
Jihar Adama na makwabtaka da kasar Kabaru, wanda ita ma tana fama da wannan matsala na coronavirus. Kamar wani mataki jihar ta dauka ganin kan cewa kusan an yi cewa kan ya fito mu a wangalai suke.
Kasar inda boda ya zama kilomita 1000 da wuya ka ce ka tare wannan gaba da, in ba dai za ka yi amfani da wani electric fence ba. Fadakarwa ne ake tawa jama'a, in kana da mura ko tari kaga zazzabi yana tare da, sai ka zauna a gida. Ana ta fadakarwa, jama'a Cameroon suna fadakarwa, jama'a ta gefen Najeriya suna fadakarwa. In kuma mutum na da wannan, ana masa goje-goje a tabbatar ba wannan ciwon ba, shine a yanzu haka ake kai.
To sai dai kuma kawai yanzu tuni su ma dai 'yan majalisun dokoki suka dukufa wajen wayar da kan al'ummominsu game da wannan annoba. Honorable Muhammad Bashir Bafe, dan majalisar dokokin jihar Taraba ne da ke wakiltar yankin Guroje da ita ma ke kan iyaka.
A game da yanki mu da muke da boda da Kamaru, yanzu dai shawaran da za a ba mutane kamar da likitoci suka sha bayarwa, a guji taron jama'a, a guji wurare dewa inda zai kawo irin wannan mutane su yi atishawa, su yi hamma, su yi tari da sauransu. Kuma a ringa wanke hannu kamar da likitoci suke ba da shawara da sauransu.
Tuni ko al'umma suka dukufa wajen yin addu'o'i na kawo ƙarshen wannan annoba da ke addaba duniya.
A gaida Ibrahima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kai mu ga shirin mu na gaba
da dan gari. Da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan shiri na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jos da kuma muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatar muku da shirin, kuma a yau shirin ya ziyarci garin Bukurne da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a jihar Plateau ta tsakiyar tarayyar Najeriya. Wannan shiri ya tattauna ne da Sarkin Fadar Bukur. Shigar mu garin na Bukur ke da wuya muka yi kacibis da Sarkin Fadar garin, wanda ya fara da gabatar mana da kanshi kamar haka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala nabiyil karim. Sunana Alhaji Ado Ahmad Maidoya, Sarkin Fadar Bukur.
To muna maka maraba da zuwa cikin wannan shiri.
Nagode.
Daga farko za mu so ka fara ba mu takaitaccen tarihi akan wannan gari na Bukur.
Wannan gari na Bukur tarihinsa da wannan garin da muke ciki yanzu ba nan ne Ukurba. Bukudin tana can hanyar sabon gidan kana a wuce cikin joji. To ne 203 da tura suka zo sai aka dawo nan a 1910 aka dawo wannan garin na Bukud da muke ciki yanzu. Lokacin da aka dawo da wannan gari shine aka zo aka yi hanyoyi da layuka da sauransu. Akwai nan ne ya zama helkwata ta ATM lokacin akwai aikin kuza. Saboda haka nan ne helkwatan ATM. Muna da tashan jirgi wanda ake daukan shanu, akwai tashan shanu a nan Bukur wanda ake daukan shanu a kai kudu. Muna da UAC wanda ake dalar gyada kamar yadda yake a Kano. A nan Bukur ake ka dalar gyada a dauko gyada daga Maiduguri daga sauran ko'ina a loda ta jirgi sannan a kai ta kudu. Wannan Bukur kenan.
To ko zuwa yanzu wannan gari na Bukur zai kai shekaru nawa da kafuwa?
Da ba nan ne Bukur ba kamar da nake ga maka tana can hanyar sabon gidan Kana tsohuwar Bukur. To a ne tun hotel aka dawo nan garin.
Wato 1910
kaga kusan akalla za a ce kamar shekara 120 kenan.
To ko su waye suka kafa wannan gari na Bukur?
Sarki wanda ya fara zama salon sarkin Bukur din nan shine Muhammadu Usman, shi ne sarkin Bukur na farko. Bayan sa sai ya bar ma ɗansa Suleiman, shi ma ya ci gaba da yin sarauta har Allah ya ƙari kwanan sa. To akwai Sale ɗansa babba, shi ma sarkin Suleiman din Allah ya masa da suwa. A lokacin sai muka ce to tunda wancan sarkin ya mutu mun ga gona da cewa ba za mu zo na babu da shugaba a gari ba, mun sa ɗan wannan sarki ya zama shi ne shugaban mu sarkin mu a wannan lokaci. Allah bai masa nisan kwana ba shi ma ya da su. To sai wannan yaron kuma yanzu shi ne yanzu kenan sarkin Bukur ne yanzu shi ne Nasiru Suleiman wanda kuma ni ne nake sarkin fadan sa.
Mai girma sarkin fada ko wasu irin kabilu ne ake samu a wannan gari na Bukur?
Ai barko wanda dai suke nan garin ai sune Hausawa. Sannan bayan mu da muka zo muka iyakoki da sauran kabilu akwai Biro. Ka gane me iyaka da Gel, su Kuru, su Zawan, su Udu duka haka. Kuma Iyamurai da Yarabawa a cikin wannan garin duka sun zo mun zauna tare da mu da su. Ana aikin kuza, ana aikin gyada, ana kasuwanci, ana aikin shanu duk a wannan gari na Bukur.
Ranka ya dade. Ko menene ya bambanta wannan gari na Bukur da sauran garuruwa? Wato abun nufi wani irin abu ne garin ya shahara da shi? Sannan menene al'ummar garin suka fi alfahari da shi?
Abin da muke alfahari da shi shine nan ne helkwatar farko na aikin kuza da ake yi ake samun kuɗi a plateau. To Bukur ne helkwatar aikin kuza. Na biyu nan ne helkwatar NESCO da ake ba plateau wuta ga baki daya. Muna alfahari da nan Bukur ne ake zubin shanu zuwa kurmi. Muna alfahari da a nan Bukur ne aka yi UAC ake dalar gadayen da ake yi a Kano ake yi a nan garin a loda ta daga nan akai ta kurmi. Kuma muna da yara alhamdulillah wanda suka yi boko.
To mun gode saboda yanayin lokaci. Ko garin Bukur yana da wani kirari da ake yi mushi ko kuma wata waka da aka rera a da ko a yanzu a wannan gari?
Akwai Bukur garin dan jiwa sun tsaya mu daurin ku daya. Wannan ko ina aka ji an san mu da wannan cewa mu kanmu guda ne. Duk abin da muka ce in muka ce a'a saboda haka da za ku samu waka da Sulmi Caji yayi za ku ji kirarin da yake wa Bukur. Ya ce Bukur garin Muhammadu ne. Akwai mai arzikin Bukur Alhaji Bururu shi ba sunansa Muhammadu ne. Akwai Samanje Muhammadu lokacin an gama yakin juna na biyu da sojoji suka zo Bukur har yanzu a gen. Akwai Samanje Muhammadu a Bukur. Akwai Alheri Tsoho Muhammadu a Bukur. Duk a wannan lokacin a wannan garin an samu irin waɗannan manya-manyan mutane. Akwai Muhammadu Shiba a Bukur. Ku nemi wakar Alhaji Sulmi Caji ku sa ku ji taken Bukur.
A Bukur mun gode Allah masu ganga ku tausa. Ka tuna sarkin garinmu shi ne sunan kamamman kuma alƙalin garinmu shi ma sunan kamamman mai ƴan doka wakili shi ma sunan kamamman a masu kuɗin garinmu babban sunan kamamman Alhajin Allah Barogo shi ma sunan kamamman kuma babban ɗan kamamman kuma Alhaji Tsoho Mamman da akwai kuma ɗan kamamman Kabiru kuma da Mamman Sani Namu ka san a Bukur da soja
Allah ya taimaki sarkin fada. Ko wani irin kalubale ne wannan gari yake fuskanta, kuma wani kira ne kuke da shi ko bukata zuwa ga gwamnati?
Ai, fuskantar da aka yi da ni lokacin da aka yi dan hayaniya, Allah ya warware wannan an daina. Yanzu ana zaman lafiya, kowa da kowa muna tare lafiya da kowa da kowa, kuma gari ya cika tsaf. Muna mafa gauna lalon fatan alheri. Abin da yake sauran wurare yayi mana bukur, domin mun jefa masa ƙuri'a mai yawa, shi da kansa ya gani. A zo a yi mana hanyoyi, a gyara mana kasuwa, jama'a su dawo, a saki cinkuduwa, a haɗu, a yi zumunci gaba ɗaya yanda aka saba yi da. Gari ya dawo kamar da yanda ake zumunci zamanin iyaye. Yanzu ma wannan sarki Nasiru Suleiman ya haɗa kan garin. Amma abin da muke kukawa gwamnati, don Allah ya dube mu, a dawo a gyara kasuwar nan, da mutaciyen kasuwa, a je zama kan titi.
Na girma sarkin fadar bukur Alhaji Ado Ahmadu mai doya, mun gode.
Ni ma ina godiya.
Dangane da waɗannan matsaloli da sarkin fadar garin na bukur ya bayyana mana, mun tuntuɓi wakilin gwamnati mafi kusa da al'umar garin, wanda shi ma ya fara gabatar mana da kanshi kafin nan ya amsa mana tambayoyin da muka yi masa kan wannan batu.
Da farko, sunana Honorable Jamilu Isa Muhammad, kuma ni supervisory councilor ne a Jos South da Kagel district. Wannan gwamnati namu, gwamnatin gwamna Simon Bakola Alon, gwamnati ce mai adalci, gwamnati ce mai kokarin kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai irin wanda aka rasa a gwamnatin baya. Muna da commissiononi a nan Jos South har guda biyu da aka bayar a bayan zaben 2015. An ba mu commissioner 1, an ba mu commissioner for works, then an zo an yi management committee, that is the local government caretakers kenan. And now we only have one supervisory councilor. So muna mai nunar gwamna cewa ba wai mun raina appointment da ake ba mu na supervisory councilor bane ba, amma mu ma muna neman ƙarin mutanen da su zamanto suna wakiltar mu, domin wasu abu shi ma su mashi sauki a tattare da shi.
A matsayin ka na wakilin gwamnati mafi kusa ga al'umar ka, kawo yanzu wasu irin yunkuri kai na tabbatar da cewa gwamnatin ta zo ta biya bukatu na damuwoyi da suke damun al'umar ka, musamman batu na dawo da kasuwa inda take da gina hanyoyi da sauran matsaloli da suke damun al'umma na kusa-kusa.
Alhamdulillahi, wato a wannan gwamnati da muke tafiya akwai mai gidana commissioner for works, muna kiran shi Honorable Pam Bodman. Na same shi, na zauna da shi, na yi mashi duk wannan bayanin, kuma ya nuna mun da cewa insha Allahu Rabbi zai yi kokari ya ga cewa an yi wa gwamna ayonin din wannan damuwoyin, kuma an yi.
Wani karfin gwiwa zaka ba ma al'ummar da kake wakilta wurin ganin cewa an cika musu wannan alƙawura?
Eh, karfin gwiwar kenan, kamar inda na faɗa a baya. Ni ba ni da access to gwamna direct, amma ina da access to wannan commissioner, kuma wannan commissioner na tabbatar mutum ne wanda yake tafiya, ba shi da wani bambance-bambance na addini ko na yare ko na wani abu. Shi ne karfin gwiwa na, inda ni mai yarda da shi, ina son al'umma ta su yarda da cewa wannan mutum insha Allahu Rabbi ba zai ba mu kunya ba.
To, kamar yadda masu magana kan ce laifin daɗi ƙarewa, duka-duka iyakacin shirin kenan a wannan lokaci, inda muka tattauna da sarkin fadar garin bukur Alhaji Ado Ahmad mai doya da kuma wakilin gwamnati mafi kusa da al'umar garin na bukur Honorable Jamil Isa Muhammad. Daga ƙarshe, a madadin tashar Unity FM Jos da tashar VOA, ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin, nake cewa mu kasance tare a cikin wani shiri na gaba.
Yanzu kuma ga shirin hudubar jama'a.
Sunana Aliyu Ahmad Lami Dogora, kuma ni ne naibin masallacin Juma'a na Magwai. Wannan cuta ta corona virus ɗin da ake faɗan ta, wanda ta fita a Sin a ƙasar China, ai ta yin addu'o'i a koma ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wannan shine kariyanta. Kuma dama kuma ka'ida yace, dama duk inda Allah ya sauko da wata annoba a ƙasa, to mutanen ƙasar su zauna kada su fita su je ko ina, kuma ku da za ku zo ku shiga kada ku je ku shiga wannan ƙasa.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce wasu magunguna biyu suna nuna alamun za su iya zama makarin cutar coronavirus da ta addabi duniya. Yan wani taron manema labarai da aka yi a jiya Alhamis a fadar White House, shugaban Amurka ya ce maganin cutar malaria da aka fi sani da chloroquine a Turance, wanda aka dade ana amfani da shi, ya nuna sakamako mai kyau a binciken da ake na kokarin gano maganin cutar ta COVID-19.
To, masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, ƙarfe 8 agogon Najeriya kenan, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ga saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi Ibrahim Waziri Gumal, wanda Allah ya yi warsuwa jiya Alhamis. Kuma za a yi jana'izar sa yau Juma'a da misalin ƙarfe 8 na safe a garin na Gumal. Allah ya ji kansa. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Shubahiru Dodoni da hada mana shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniya mu na wannan lokaci ni Ibrahim Kalama shi garba ke cewa sai anjima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.